Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Sannun mu da saki saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci hadin kan jama'a ta fuskar addini, siyasa, kabila, jinsi da sauran su domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa. A yau shirin yaya da zango ne a jihar Sokoto inda ya zakulo mana irin zamantakewa da al'umma ke yi na hadin kai ga nan wakilin sashen Hausa daga jihar Sokoto Muhammad Nasir da tawagar sa
shirin zamantakewa na wannan mako yaya da zango ne a jihar Sokoto inda nazarci wata al'umma inda ake kira kamar karaman Najeriya domin yanki ne wanda ya tara dukkanin kabilun da akwai cikin Najeriya kuma shekara da shekaru sun dade zamne lafiya kalau kuma suna gudanar da amboran su tare babu wata hayaniya da farko ina tare da uban kasa na wannan yankin wanda zamu soma da sunansa da kuma bayanin da zai muna akan asalin zaman al'ummomi da mabambantan kabilu da addinai a wannan yanki ila bai ya sunanka
sunana Alhaji Sani Umar Jaddi sarkin yakin gagi uban kasar gagi hakikan muna zaune nan wannan yanki na Sokoto lafiya karkashin masarautar mai alhama sarkin musulmi Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar da Sa'ad wannan unguwa tamu ta samu shekaru 200 da kahuwa kuma mutane mabambanta ra'ayin imani mabambanta addini mabambanta al'adu da kabilu daban-daban Allah ya hada mu nan hiyar kakannin kakanni shekara da shekaru ba taba samu wani hatsaniya ko rashin fahimta a salatan nima akwai karuwar arziki saboda koyon sana'o'i da koyon dabaru na rayuwa wanda muka samu tsakanin mutane na lungu-lungu saku-saku na ko'ina fadin Najeriya wannan mu gare mu tushe ne na ci gaba da karuwar arziki
an kira wannan yanki kamar karaman Najeriya Najeriya kasa ce wadda da kabilu fiye da 300 sannan akwai kuma addinai akwai manyan addinai musulunci da kirista sannan kuma akwai wadanda ma ba su addini ma'ana masu addinin gargajiya kamar nawa yanki naku kabilu nawa ne zaman a cikin wannan ko kuma a kensa
to gaskiya nan duk wadannan kabilun da ka fadi babu kabila da babu nan yankin namu in ka faro daga kudancin Najeriya kudu maso kudu akwai su nan in ka ko kudu maso gabas akwai su nan kabilar Ibo in ka dawo kudu maso yamma su ma kabilar Yarbawa akwai su nan da yawa in ka dawo tsakiyar Najeriya to kusan irin Benue Taraba Filato, Southern Kaduna da Kaduna da gabaɗaya Niger duk kabilu sannan ba wanda babu nan walau aikin yin jirage ya kawo shi walau aiki na gine-gine da sauran sana'o'i da tun zamanin tura aka kawo nan walau kuma kasuwanci wanda akwai sana'o'i da yawa wanda can da babu sunan kawai sai da sashi-sashi na motoci tayoyi karfa da sauransu ba a san Bahaushe da su ba kabilun da suna kawo su idan ka zo harkar mashin harkar kwaci harka ta sayar da magunguna pharmacy duk can a da ba a san mu da su ba su suka zo da su kuma yanzu alhamdulillah mutanen mu sun koya karuwar arziki ta samu fahimta ta samu kai wuce nan auratayya don nan gidanmu muna aure da Yarbawa muna aure da Ibo muna aure da yan kudancin Najeriya to haka Yarbawa yi da shekara 100 muna aure da su sun haidiya wasu ma su yi sarauta wasu kuma jibi suna yin sarauta ko gobe Allah ya kaddara so nan yankin mu muna zane da fahimta mun san addini mun yarda da kowa addini da Allah ya bashi Allah ya nayi azar shi da addini shi baka hanawa kuma mun yarda da tsarin mulkin Najeriya ya yarda da kowanne dan Najeriya duk inda ya mai dadi ya gaina so shi zauna nan shi gina gida shi kasuwanci
ila bai menene sirrin samun zaman lafiya tsakanin al'ummomi mabambanta kabila da addini a wannan yanki naka saboda so da za ka ga inda an samu bambanci za ka ga ana samun tashin-tashina amma wannan yake ba ta samun tarihi ya nuna cewa an samu tashin-tashina tsakanin bakin da ke zaune a ciki ba
to ka san na dai dai ilimi da kuma aiki da ilimin shi a tushe na harko na biyu yarda da tsarin mulkin Najeriya yadda ya yarda da gudan Najeriya inda ya gaina so ya zauna nan shi gina gida shi addini ne shi ibara ta yi shi kasuwanci ne muddin abin nan bai saba ma na wani ba so wannan mu mun san da haka mun karanta mun sani kuma hakika wannan zamantakewar mun koyi sana'o'i da yawa wanda can da gonakin mu nan muna manoma yanzu gonakin namu sun zan gidajen su sun zan murin sana'ar su kuma mun koyi mun samu sannan boko wangan da anka zo ko da aka zo yayin da suka ji na mu ma tun muna kyama yau har mun shiga muna likitoci muna da nurse muna da midwifery muna da gynecologist wannan mun ga muna gugumayar su yanzu wurin inganta rayuwa ta mata rayuwar matasa rayuwar al'umman baki daya to abinda asirin zaman lahiya matasan muna da sana'a yi sannan da matan mu da matan su ba ta samu hatsaniya ba ran christianity za ka ga muna tare da su muna murna tare ran sallah muna haduwa da su muna murna ran azumi suna zakkuwa na musharwa tare da su kuma mai addu'o'i ga kasar mu da shugabannin mu an samu fahimta juna an samu karuwar arziki
har yanzu ina tare da ɗaya daga cikin al'ummar dake zaune a wannan unguwa illa bai ya sunanka
sunana Reverend Ilya Ibrahim na Hekan Church a nan cikin birnin Sokoto ni mutumin Kaduna ne gabashin Zaria kuma aiki ya kawo nan a matsayin na pastor ina aiki tare da jama'a na cikin Sokoto
ya yanayin zamantakewa yake tsakaninka da kuma tsakanin masu bin irin hanyarka da waɗanda kuke tare da su a cikin wannan unguwa
kai babbar tambaya kuma mai ma'ana zamantakewa mu a Sokoto wani lokaci idan baka zo Sokoto ba zaka san Sokoto ba in kana jin labarin Sokoto daga waje zaka yi tunanin kamar in ka taho Sokoto ba Kristus amma in ka zo iske akwai Kristoci kuma ana zaman lafiya a ikkilisiyar Haikan tana Sokoto yau sai da shekara 45 kuma duk ma'aikatan da suka zo ba wanda ya koma labarin rashin zaman lafiya a zamana annan muna da kyakkyawan dangantaka da kuma zamantakewa mai kyau a yanzu haka a cikin wannan al'umma da muke magana yanzu muna da kungiyar da ya kunshi kristoci da musulmi kuma aikin mu shine domin gwanzar da zaman lafiya da samun daidaituwa kowanne alhamis ta karshen wata mukan taro mu yi mitin tare mu tattauna idan akwai wadansu matsaloli da suka taso mu nemi hanyar gyara su in babu kuma mu sake bada shawarwari domin inganta zaman lafiya dan zamana a Sokoto nayi cudanya da malamai daban-daban na kungiyoyin musulmi daban-daban wanda muka yi aiki tare a wadansu kungiyoyi daban-daban wanda ya nuna cewa akwai kyakkyawan dangantaka da zamantakewa da kuma fahimtar juna
duk da yake an samu bambanci tsakanin addini da kuma al'ada ta ku da azumin wanga gurin ba za a rasa wani abu da zai zama na tsokana ba wanda zai iya tunzura wani ya tunzura wani a tashi ana koda dai tacan bakina ku taba fuskantar irin wannan anan Sokoto a wannan unguwar da kuke zaune
babban abin shine addini ba shine matsalar mu ba amma jagorancin addini da masu bin addini su an matsalar mu kuma suna faɗa ma mabiyan su abin da ya kamata akan samu kyakkyawan zaman lafiya so a yankin kasar Gagi babban abin da yake ba mu zaman lafiya shine domin jagoranta ko masu jagorancin addini a yankin sun fahimci kuma sun san abin da ya kamata yanzu a matsayina na Reverend ne akwai imam da limamai wanda abokanai na ne muna hurɗa tare so kaga idan mutane na sun gane da su mutanen sun gan su da ni sun tabbata mu a tsakanin mu akwai zaman lafiya idan kuma mun fahimci juna za a samu kyakkyawan fahimtar juna a cikin mabiyan mu zaman lafiya da dadi sai
da ke zama juma burina to har yanzu dai a cikin shirin na zamantakewa ina tare da wata mata wadda ita ma tana cikin mazauna wannan unguwar da aka kira karaman Najeriya a nan Sokoto
to sunana Lami Musa ni daga nan ne Tamaje ina zama a cikin sabon garin Tamaje a nan ne kuma Allah ya ba mu gida inda muka gina muna zama gidan kanmu har Allah ya yi ma mai gida na cikawa a cikin wannan gida to idan da bamu ji dadin zama a wannan wuri ba da ba za mu yi tunani mu gina gida na kanmu a wannan wuri ba amma saboda mun ji dadin zama da mutane da kuma zaman lafiya wanda muke fuskanta a nan garin Sokoto ga baki daya gaskiya mu a nan muna ce ma Allah mun gode domin mukan ji labarai na tashin hankali na addini a wasu wurare a kasashe a Najeriya amma mu Sokoto tun lokacin sarki Abubakar ko Garba na uku baya so abinda zai kawo tashin hankali tsakanin wani addini da wani addini amma a zauna lafiya yakan kuma ce idan akwai zaman lafiya ana ake samu arziki amma in akwai tashin hankali ko kuma zubar da jini to babu arziki a cikin wannan kasa za a sami damuwa so gaskiya akan haka din ne bisa ga zaman lafiya da muka gani mun kai shawara da shi mai gida na marigayi mun yi gidan kanmu
ya yanayin zamantakewa tsakanin ku da makwabta wanda sun kabammanta da kabilar ku kuma addinin ku dama ku mata ku ne ke renon yara ku hisanin yara kuma akuki daya tsakanin yara ya yanayin zamantakewa yara suke da kuke reno har su girma a cikin wannan unguwa
hakikanin gaskiya ba mu da damuwa abinda ke kawo damuwa tsakanin uwaye mata idan akwai jahilci duka mace da ta balaga ga addininta ko musulma ce ko krista ce to ita ma tana gudun duk wani abu na tashin hankali duk abinda zai kawo wani yaron wani ya ce Allah wade idan har ana zaman lafiya ana zaman tare in kin ga dan makwabcinki ko diyan makwabciyarki zaki kwabe ta to a unguwar da nake muna haka nan in har ka ga yaro a cikin unguwa yayi abu ba a yi mishi magana ba mai yuwa ba ko ne ba a san shi ba za a sa ido a gani shin yaron wane ne me ya faru da shi me ya kawo haka za mu yi kokari mu sani so saboda me muna da fahimta muna da kyakkyawar fahimta tsakanin mu sannan kuma kowa yana ya balaga a cikin nashi addini
har yanzu ina tare da wata baiwa Allah a cikin shirin na zamantakewa wanda ita ma tana zaune a cikin wannan unguwar ya sunanki
sunana Malam Amina Aminatu Aminu
Amina kamar daga wanne yanki kike ki zauna a wannan unguwar
Across River State of Yakwa local government area
to menene tarihin zamanki a wannan unguwa
ni zamantakewa muna zaman lafiya ba wani damuwa to akwai fahimta tsakanin junan mu akwai wani damuwa ga sarki na yana ran taimakawa yana wayar da kai kowa in akwai wani matsala dake tare da mu zai za mu kira shi shi zai taimaka sa yi komai zama daidai idan so mu ba mu da wata matsala a nan gaji
kamar auratayya ta saba shiga tsakanin ku da al'ummar da annan zaune cikin wannan unguwa ta gaji
kamar misali ni ai kosuwa ne ina auren sa nan Sokoto sannan kuma muna da yara akwai kuma wurin sunan Yorubawa suna auren nan oda yare daban-daban akwai su nan so kuma ana zaune kalo ba wani matsala
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe yanzu a madadin Muhammad Nasir daga Sokoto da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara